Rana mai kamar ta yau wato ranar 13 ga watan Fabrairu na kowace shekara, rana ce ta bikin ranar rediyo wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ita ce ma ta ayyana a matsayin ranar rediyo ta duniya. Ranar rediyo ta duniyar rana ce ma da ake kebe domin duba tasirin rediyo ke da shi wajen inganta rayuwar jama'a. A koda yaushe gidajen rediyo kan bada dama ga jama'a domin sanar da su irin wainan da ake toyawa a duniya ta kowane fannin na rayuwar ɗan adam, walau ta fannin samar da labaru da dumi-dumin su wanda ke tsaye gaskiya ko mai dacin ta, tare ku da sanar da mai sauraro irin abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya baki daya. To wai ko mai masu sauraron ke cewa kan wannan rana ga ta bakin wasu a juyen Adama da Taraba?
Sunana Salisu Abdulmumini Abba. Muhimmancin rediyo na da yawa sosai don muna fahimta abubuwa sosai, so da dama zaka ga misali za yi abu amma za a ce mana an nuna kaza, an mu ce mu ma ai mun ji ai ga fadin yanayin da suka faɗa din, muna iya yarda da cewa abun da suka faɗa din zahirance tabbas haka yake. Hakika ne gaskiya bazan iya mantawa ba. Akwai in zaka kula ka gani za ka ga ana yawan abunda wannan bangaren zabe wato kirga vote, wato za ka ga so da dama ana yin share rediyo, za ka ji abunda ya kama daga farko har karshen ta, za ka ji ana yi komai dare, za ka ji suna suke yawan live ba sa iya kashe, kuma ka ji sun kashe transmitter su, a komai yana aiki, za ka ji normal. Hatta kauye za ka ji wannan suna lura da wannan bangaren rediyon nan, zaka ji suna jira su ji sakamakon zabe ta bangaren rediyo.
Sunana Salman Yayaji Yusuf. Ai ba dare ba rana, shi yasa ma yanzu ka gan ni rike da rediyo na, ina sauraron muryar Amerika.
Taron jama'a dake taya shi murna a yankin Manchester.
Rana ce da ya kamata ake wayarwa mutane kai da suke sauraron rediyo, saboda nan ne hanya da za a ke sanin me duniya take ciki a koda yaushe. Sannan kuma akwai ababen da bazan manta da su ba wanda suka faru a cikin wannan shekara wanda ta muryar rediyo na ji shi. Kamar yadda su waɗannan kafafe na rediyo suke wayar da mana da kai, muke sanin abubuwan da ake ciki musamman a harkoki na tsaro haka, musamman a ta ɓangarorin Maiduguri nan da kuma nan jihar Adamawa da muke ciki.
Shi ma wannan dattijon Malam Aliyu Usman, wanda ya sha fiye da shekaru 20 yana sauraron rediyo, ya ko bayyana yadda rediyo ke ma faɗakar da kuma ilmantar da shi.
Ina jin labari yanzu ma, ina jin ku ne.
Ka daɗe kana sauraron rediyo?
Na daɗe ina sauraron rediyo sosai.
Kamar shekaru nawa kai kana sauraron rediyo?
Zai kamar shekara 20 haka ina sauraron rediyo.
Kana sauraron rediyo
sosai.
Ko me yasa kake sauraron rediyo?
Labarun an su kasashen nan sai a labarun muke ji. Kama abinda ya faru yanzu, abinda yake faruwa ko ta ina, ko kama Amerika ko ta ina, sai kamar labaru ne muke ji, shi ne amfanin rediyo. Daga Amerika su Faransa kullum wannan kowane lokaci ina buɗewa ina ji.
Ya ka ɗauki rediyo abokin hira? Ka ɗauka
ko abokin hira na ne sosai, shi ne abokin hira na. Ina ni kam ba za a raba da rediyo ba, don rediyo shi ne abokin hira na. Ina jin daɗin rediyo sosai sosai, don wasu labaru na duka a rediyo nake ji. Kai kama ko da Hausan na mani a rediyo ne na koya.
Akwai
abin da ke burge ni a rediyo, ina lokacin da suke rayun mutanen nan, kowa ya faɗa rayun sana, to shi ne yake burge ni, ko wasu in ji rayun sa, ko in ji rayun sa nan. Sai ce ni ma da a sai da ina da lambar su da ni wasu in ga musu rayina.
Shi ko baba iyali kawo da ke ma zama shugaban wata ƙungiyar sa kai da ke kula da shirye-shiryen kafofin yada labarai ta Media Observers, ya ma bayyana muhimmancin rediyo ga rayuwar bani Adama.
Gaskiya rediyo takan taka rawan gani ga talaka da kuma al'ummar Najeriya gaba ɗaya da duniya, saboda ta rediyo ake samun labari da faɗakarwa da ilmantarwa. Da rediyo duk wani labari da ka ji in ba a rediyo ba ne za ka ɗauke shi ƙarya ne ko ko taɗi ne, amma duk a rediyo za ka ji. Sannan ma ni na san na tashi ana jin rediyo a gidanmu, sukan ga iyaye sukan zauna sukan ji zaɓe da wasu shirye-shirye. Daga nan ni ma fa na fara kula da to me yasa suke jin rediyo ɗin, ashe kuma ilmantarwa ne da faɗakar da su.
A shekara ta 2011 ne dai hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ilimi, kimiyya da kuma al'adu wato UNESCO ta kokebe kowace ranar 13 ga watan Fabrairu a matsayin ranar rediyo ta duniya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.